Yau da Gobe
daga muryar Amurka a Washington DC.
Tare da sallama da fatan kowa na lafiya da wannan yammacin na Laraba 5 ga watan 8. Sashen Hausa na muryar Amurka kuke ci gaba da saurare daga nan birnin Washington DC, kuma shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye akan mitoci 25, 22, 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da dandalin voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage. Yankin arewacin Najeriya na fuskantar koma baya sosai ta fannoni daban-daban, duk da cewa akwai dimbin masu hannu da shuni da fada aji a wannan yankin. To ko ina matsalar take?
Sai yanzu ka dubi misali irin su Dangote je bunkasa kasuwanci sa gefen kudu, sannan kuma duk wani abubuwan da Dangote yake sayarwa nan mafi yawa duka arewa ne suke sayar wannan abubuwan. Me zai sa ba zai yi a arewa a rage mana yan zannagari banza ba?
Yau ma zauren matasa zai duba wannan batun tare da Adamu Aliyu Jalungo da Hassan Abdullahi Yola ƙarƙashin jagorancin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz.
Ƙarƙashin rocha din nan yanzu ai feli a cikin gidan kisan talauci, ba fa abinci ba komai, amma na tambaya kana to talauci ne ta dunnu kuma ni mun hanya da zan taba kai nayi tele asa da lemo nasa da barba nasa da goro nasa da garin kwa mai bansar ba ina tella titin jo nace ba zan zo na banna ina yawo iskanci akwai da ake da mutum zai yi.
Gwamnan jihar Imo kenan da ke kudancin Najeriya, Rochas Anayo Okorocha, wato dan jikan Sokoto, a lokacin da ya biyo tawagar shugaba Muhammadu Buhari zuwa nan Amurka cikin watan da ya gabata, baicin amsoshin tambayar mu ta jiya da muka sanya a shafin mu na Facebook, za ku ji labarin dan iya inda ya bayyana mamakinsa akan halin da ƴan arewa suka tsinci kansu a ciki na koma baya. Malama Halima Abdullahi kuma za ta kawo mana wasu shawarwari game da kula da gida. Za ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe.
Yau dan iya ya ba da labarin halin da ƴan arewa ke ciki da kuma yadda wasu daga yankin kudu ma ke kokarin yin wani abu don ciyar da yankin gaba. Ga na Ikra Isa Lawal da labarin dan iya.
Dan iya ce babban abin da ke ban mamaki shine yadda mu ƴan arewa muka tsinci kanmu cikin zaman zulumi, musamman ma dai saboda mun zama koma baya a fagen ilimi, mun kuma gaza gane cewa muna haƙawa kanmu rami. Don kuwa maimakon a ce manyan mu daga arewa sun fidda mu daga cikin irin wannan kukumi, sai muka bari kawai ƴan yankin kudancin kasar ne ma ke ta faman dumi. Dubu dai yadda gwamna Rochas Okorochan jihar Imo ya nuna shi ya cika jarumi saboda ganin rashin ilimi ya jefa arewa cikin zaman tsegumi, sai ya fidda tsarin kafa makarantu a arewa don lullube mu da wani lullumi. Don ko ba komai ya zuwa yanzu ma iya cewa ya ba mu tawadda da alƙalami. Saboda haka ne ma nake ganin dole mu rinka saka irin wannan karamci, babba ne koko karami. Nace a lallai dan iya ni tuntuntun na san Rochas Okorocha ma na cikin masu kishin arewa. Shi yasa da yawan ƴan arewacin Najeriya ke ganin shi a matsayin wani dan uwa. Saboda duk abin da ya taso wa ƴan arewan zaka ga yup ya zama musu garkuwa, musamman ma dai mu a jinsin mu na Hausawa, don da zaran mun ji shi yana yare yaren mu na Hausa sai ka ji mun ce ka ji dan baiwa. Saboda haka idan muna san arewa ta samu ilimi da tsarin tsarkake tsaka tsamin tsumbula kuwar tsaro kowa ya samu sakewa, to dole ne mu tabbatar da kowa a yankin namu ya konkwada ilimin da zai iya ma bada fatawa, musamman ma dai akan duk abin da zai iya jefa mu a damban dambarwa, har dai ta kai ga duk ci gaban da yazo ga Najeriya da mu ake kaukawa. Albashi da sannu ma samu kanmu a cikin waɗanda suke damawa. Dan iya ce aini abin da ya bani sha'awa da Rochas din ma shine babu ruwan shi da rigima, kuma da zaran talakawa suka je mai da wata hidima sai kaga ya dage yana ta kokari har da tsuma, don shi san baya so a samu matsalar da daga baya za a buge da nadama. Wannan ne yasa aka ce tun yana yaro yayi ta kokari a fagen nema. Kaga dai an ce yayi tallace-tallace na sana'o'i daban-daban safiya da yamma. Aka wayi gari Allah ya kai shi kujerar gwamnan da akan ta yanzu yake zama shi yasa yake karawa matasa kwarin gwiwar samun sana'a musamman ma dai irin ta noma dan ko noma na cikin sana'o'in da ke sa ƙasa ta yi ta sama nace ai dan iya naji roce tsokurcen yayi wata magana akan karatu yace ilimi na cikin jerin manyan bukatu zaka kowace ƙasa tana ta faman babatu saboda shine kawai dukkanin kasashe ko masarautu suke dar matsara musamman ma dai idan suka kwankwada yayi musu katutu yace ƴan matan makarantar Chibok nan ma dake karatu a Amurka kada su yi tunanin rayuwar su wai za ta fada a kutu don ko koda nauyin sun da aka dauka a kasar Amurka ya kare yace zai tabbatar da in sun dawo Nigeria ya sa su a makarantun da suke nagartattu ta yadda za su samu gogewar da za su iya aiki a ko ina ima dai gwamnati ko ko masana'antu kaga ko ai sai mu ci yaran nan sun tsallake duk wani lambatu don ko idan Allah ya taimake su shikenan sun tsira daga nan har ranar da za a ce sun mutu
Kamar yadda kuka ji a labarin dan iya an samu koma baya a fannonin tattalin arziki da ilimi a arewacin Najeriya ko akwai wata dama da manyan arewa kamar su Dangote za su yi amfani da ita wajen zuba jari a arewacin Najeriya domin mutane su samu aikin yi kuma a farfado da yankin daga barnar rikicin ƴan Boko Haram ga yadda kuka amsa wannan tambayar ta Facebook
Salam yau da gobe. Shakka babu akwai damar da Dangote yake da ita wajen zuba jari a arewacin kasar domin farfado da yankin daga cikin masifar da wasu makiyan yankin suka jefa shi. Kuma wannan ne abu daya da Dangote zai yi domin ya goge fushi da kuma dimbin laifi da yake da shi ga matasan arewacin kasar. Sako daga Muhsinu Sani Tsafe.
Ni a gani na Dangote bai yi ba kuma bana tunanin zai yi a gaba saboda baya kishin al'umma arewa da ma arewar kanta. Domin kashi 75 cikin 100 na ma'aikatansa ba ƴan arewa bane kuma haka kamfanoninsa sako daga Abdul Karim Hassan Macina
Hakika idan cikin kashi 10 kashi 8 matasan arewacin Najeriya ba su da aikin yi kuma in Dangote yayi haka zai taimaka sosai wajen rage marasa aikin yi dan rashin aikin yi shine yake ta'azzara matasa shiga kungiyoyin ƴan ta'adda sako daga Prince Hassan Abubakar Kamaru
A gaskiya babu saboda idan ka lura sosai Dangote baya kauna arewa kwarai kuwa saboda kamar misalin Bill Gates irin kudin da ya dauka ya taimaki al'umma da wannan Ramadan din da ta wuce dan irin mawuyacin hali na talauci da al'umma suka shiga sai ga Dangote ya ji ya buge da san sayan team din kwallon kafa ba tunanin taimakawa al'umma balantana yankin arewa sako daga Suleiman Muhammad Rabu
Dangote ai inuwar giginya ne domin ba shi da kishin yankin sa na arewacin Najeriya domin mafi yawan kamfanoninsa a kudancin kasar yake gina su sako daga Ibrahim Adamu wakili
Ni fa har yanzu cewa nake da samun Dangote a Najeriya gwara rashin sa domin bai da amfani zuwa ga kasar shi Ai kasashen da yake zuwa ya ga yadda masu dukiyar su ke tallafawa kasar su ba ta kashe kasa ba sako daga Shu'aibu Yusuf
Allah ya sa haka amma babu sama da bangaren noma ko kamfani zai yi to ya bada karfi akan bangaren noma domin kasar arewacin Najeriya tana da albarka sosai kuma tana da ma'adanai na karkashin kasa Allah ya yi mana jagora amin sako daga Abdullahi US Umar
akwai matakaccin amana a arewacin Najeriya ku duba abin da ya faru da kamfanin Buwa Flower Mission Road Kano na Abdul Samad dan tata Maciya amana sun sace kudin gudanarwar kamfanin. Bana goyen bayan da ya kawo dukiyar sa arewacin Najeriya. Za a salwartar masa. Sako daga Nuhu Baba Tela.
Yau da gobe, tabbas Alhaji Aliko Dangote yana da damar yin haka, amma sai dai kash. Matsalan Dangote yayi nisa a yankin yammaci da kudancin Najeriya. Ya taba yi mana alƙawarin zai yi, amma har yanzu shiru kake ji. Fatanmu Allah ya bashi ikon yin kamfanoni a yankin arewacin Najeriya kamar Borno, Adamawa, Yobe da sauransu. Sako daga Naziru Gimba.
Assalamu alaikum VOA Hausa. Gaskiya Alhaji Aliko Dangote na da hanyoyin da zai taimakawa 'yan Najeriya. musamman arewa ta hanyar kafa kamfanoni wanda akalla za a samu kamar mutum 3,000 ko fiye da haka a kowane kamfani da za su samu aikin yi. Sannan zai taimaka wa ƴan gudun hijira wajen samun abin yi da kawar da ƙurjin da ke zuciyarsu na rashin ƴan uwansu da dukiyoyinsu da mahallansu. Allah ya taimaka. Sako daga Jamilu Muhammad Gwaram.
Yanzu ga zauren mu na matasa inda Ibrahim Abdul Aziz da abokan tattaunawar shi za su duba rawar da manyan arewacin Najeriya da ma gwamnati suka taka ko suke takawa akan tattalin arzikin yankin.
Jama'a barkamu da yammaci, barkamu kuma da sake saduwa da gobe. A yau zamu tabo batu ne da ya shafi harkan cigaban kasuwanci da masana'antu a Najeriya, musamman ma Najeriya ta arewa. Kuma don tattauna wannan batu ina tare da wasu ƴan Najeriya kuma masu hada-hada a harkar kasuwanci da kuma masana'antu. A da farko Alhaji Asuna.
Adamu Aliyu Jalingo.
A sai kuma
Hassan Abdullahi Yola.
To a dukkanin ku muna muku barka da zuwa a cikin shirin na yau da gobe. Mallam Adamu, bari in soma da kai. Idan ka duba Najeriya, akwai ƴan Najeriya ko kuma ƴan kasuwa ko kuma manyan da suka share wajen harkan kasuwanci da kuma masana'antu. To amma ana samun ci baya. Da farko tukunna me yake kawo wannan matsala ta rashin ci gaban masana'antu da ma kasuwanci musamman a Najeriya ta arewa?
Abun da yake kawo matsala anan shine ka san gaskiya maganan kasuwanci a Najeriya, in aka ce kasuwanci aka ce arewa an gama. So amma abun da yake muke gudu ko kuma muke mamaki ko da yake mu ba ƴan kasuwa bane kamar su ne, sai su je su bunkasa. Yanzu ka dubi misali irin su Dangote je bunkasa kasuwanci sa gefen kudu. Sannan kuma duk wani abubuwan da Dangote yake sayarwa nan mafi yawa duka arewa ne suke sayar wannan abubuwan. Me zai sa ba zai yi a arewa a rage mana ƴan zandagari banza ba?
To amma in ka ce misali ai yana da kamfanin siminti a jihar Benue, sannan ga yana da hannun jari a kamfanin sabani na sukari da ke jihar Adamawa.
To amma yanzu misali zan baka kai Abdulaziz, yana da kamfanin siminti a Benue, yana da hannun jari a Sabana, arewa kuma nawa suke masa ciniki a rana? Ai yana da kyau ya yi shi. Mu kan mu ƴan arewa ba mu san menene tattalin arziki bane? Ai za a iya kare masa wannan haƙƙin mafi da kudu?
To me haka ke nunawa?
To wannan yana nuna ni ina ganin kamar ƴan Najeriya yanzu misali wai ya je ya sunan wannan kasan
Zimbabwe
wai zai bude kamfanin siminti. Fi sabilillahi ka je ka sake daga tattalin arzikin kasan wasu revenue da zai biya da me in aka yi arewa nan dan Allah ko compensation aka yi ba a samu ci gaba ba?
To Alhaji Hassan, ka ji abin da fa kai kuma me zaka kara?
To maganan da yayi ni ma zan dora ne akan maganganun shi. So da yawa mu mutanen arewa dama ba wai bamu da ƴan kasuwa ba, muna da ƴan kasuwa. Abin da yake kawo mana koma baya kuma anan shine gwamnati bata tallafawa kananan ƴan kasuwa. Misali kamar ni ɗan Adamawa, ba mun ga tukuru dai babu wanda bai san shi ba a faɗin ƙasar nan. Ya yi ciyaman na ƴan kasuwa a Afirka, har yau ba mu ga wani ci gaba da ya kawo mana a arewa ba ma bire jihar shi Adamawa, inda ake fama da rashin abun yi. Matasa yake sa su shiga wani hali shaye-shaye da sace-sace, irin kamfanunnuka da yake da shi a wasu kudancin Najeriya da arewa ya kawo, zai rage mana talauci da wani abubuwa da muka rasa.
To amma bari na daga Alhaji Adamu, wasu masu na ganin kamar kan cewa gudun da wasu manyan ƴan kasuwanni suke musamman daga arewa zuwa kudu ko kuma a ƴan Najeriya zuwa waje bai rasa nasaba da tunanin da suke na kan cewa watakila idan aka bude ko kuma su ƴan ƙasan ma ba su cika kula da kayakin da ake a gida ba. Misali ƴan Najeriya sun fi mutunta kayan da aka kawo daga waje, haka kuma idan a cikin gida ne watakila nan wani bangare za a fifita, ba ganin tunanin watakila haka ne.
Abun da zan faɗi nan shine kawai ba wanda zai wahalacci ya zanna ya bata abu. Especially yanzu da Dangote zai yi wannan kamfani a arewa, ko fitina ne ta tashi, wallahi matasa ƴan zanna gari banzan nan za su tsaya kai da fata su tabbatar da sun kare masa dukiyarsa. Ha, ba mu sani ne ana tada rikici a kudancin Najeriya tare a ce sai ka biya revenue kuɗin kasa da sauransu? A arewa ana haka ne? Ba a yi. Duk da lalacewar mu arewa, muna da kara ai. So don haka mu muna ba da shawari kamfanin ba don an jayin kamfanin Dangote a kasan waje an kawo siminti menene a wurin? Muna da kamfanoni ai wanda sun fi wancan din ma duk wani abun nan duba ƙarya bane kawai.
To tana ga Alhaji Hassan da abin cewa te me zaka kara?
To abinda zan ce anan shine ina so gwamnati ta maida hankali akan matasa game da abin yi ta fannin abinda ya shafi kasuwanci, a tallafa musu don naga hakan zai kawo mana zaman lafiya da ci gaba a arewacin Najeriya.
To wani batu kamar yadda ka faɗa shine akwai wannan batun da na rashin tallafawa ƴan kasuwa musamman ma irin ko ko kuma masu kananan masana'antu me kuke bukata cewa gwamnati ta yi malansu?
To gaskiya muna bukata gwamnati ta bunƙasa mana kamfanunnuka, matasa su samu aikin yi, kaya ya sauka farashin da kowa zai iya saya ya ji daɗin amfani da abin da ya saya. Don haka muna roƙon gwamnati da ta tallafa ma ƴan kasuwa ƙanana su samu abun yi, wanda ba su sana'a amma su samu abun yi.
To Allah ya da mu kaji abin da fara, amma wani batu kuma shine na cewa idan muka duba a baya ma akwai abin da ake kira cibiyar kula da kasuwanci da masana'antu, abin da ake kira Chambers of Commerce and Industry a jihohi, wanda suka yi taruka ko lokaci ma suka yi abin da ake kira baje koli a nuna albarkatun kasar sansu. Amma yanzu shuke me kake tunanin kan cewa ya ja haka? Wasu na ganin hakan ma ya ƙara sa durƙusar da harkokin kasuwanci musamman a arewa.
Eto gaskiya akwai abun da Chambers of Commerce suke da za mu samu gwamnati ma ta tallafa. Yanzu dai misali a Najeriya ko wance arewacin Najeriya, mu ba abun da zaka noma ba zai fita ba. Ba abun da zaka noma shine Allah ya albarkace mu da wa'in nabu. Muna da shanu, zaka yi noma, zaka yi, muna bukatar su Dangote ne in za su yi abun su zo su yi shi arewa, tunda mu muke da ƙasa mai kyau. Misali kenan, idan harkan noman ne in kai shi arewa zai fita. In har kai ko kiwo komai kawai mu arewa kawai alhamdulillah. So don haka gwamnati muna bukata ita ma ta tallafa mana.
Ku tashi ku fali kaɗiyan arewa, ku san bace aikin kawai ne.
Ku tashi mu fali kaɗiyan arewa, ku san bace aikin kawai
ne. Ku tashi mu fali kaɗiyan arewa, ku san bace aikin kawai
ne.
To ina matasa masu dogaro da wani ko gwamnati, amma kuma ana son abin duniya. Ku sani cewa yawancin waɗanda kuka gani a sama daga ƙasa suka fara.
Gwamnatocin arewa na da muhimmiyar rawar da za su taka wajen ciyar da yankin gaba, amma ita ma al'umma musamman matasa bai kamata a ce sun naɗa hannu suna jira a ci a basu ba. Yana da kyau a tashi a nemi na kai. Gwamnan jihar Imo, Rochas Anayo Okorocha, ya tattauna akan wannan batun a wata hira da Jamila Kabiru Fage.
Ni dan Arewa ne, kuma haife ne a Arewa. Arewa sun ce da ni su suka bani ilimi. Domin haka na ce har Allah ya taimake ni, na yi makaranta, na gama makaranta, na samu arziki, to zan taimaki talakawa a Arewa. To shi ya kawo ga haka, shi ya sa muka gina makarantar nan a Jos da kuma Kano. Akwanta dai na kan zuwa masallaci ko wata juma'a ga mutane dan ba su abinci da guragu makarantu da sunan dai na kan je ba su abinci ko wata ran juma'a ya ji talaka don su samu abinci su ci. Amma da na dinga hakarin nan sai ya kai ga wata na ce to na dinga ba su abinci nan har yau zai ka ba su abinci na taimakon nan har a zo a gama. Sai ya zo min tun cewa ya kamata a ba su ilimi, domin ilimi ita ce farkon abu ko a addinin Musulunci ita ce ainihin magana. Kuma shi Prophet Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce karatu ilimi. Kuma na kan ga yayanmu na Arewa suna bara, suna zuwa wurare da yawa ba su aiki yi, ba su sa makaranta. Na ce to in har ina ba su ilimin nan na kafa makaranta suka samu ilimi, zai za su taimaki kansu kuma su sake taimako waransu. To shi abu da yake ne. Kuma ni karan kaina ma da ban je makaranta ba, da ban yi ilimi ba. Kuma ban je makaranta ba, ban yi ilimi ba, to ya zo samu Rochas har a zo samu Gwamnan Rochas. To kai ga abubuwan da yake ne. Na ce to tunda yana ya hace ni, ya bani dama na yi karatu, na yi makaranta, ko duka dai yayana ba su da shi ma, su ma haife da gidan reshi. Na ce tun da Allah na roƙe ka har ka ba da kaban izini na zoma mai ilimi, to zan taimaki wanda ba su da shi. Ilimin ma da kran kanta ai babban abu ne, ba kawai magana aiki ba. Magana aiki wato wani abu ne kuma daban, amma mutum ya zauna kana da ilimi ma tukuna ka san duniya da kake ciki, kuma kana iya ka kai magana da mutane su gane ka, ka gane su. To ita ma kanka da babban abu ne. to a rayuwar mu yanzu mutum baka da ilimi to ai ai baka da rayuwa kenan baka da duniya ma gaba daya don haka buzancin an gama makaranta ba a samu aiki ba to wannan kwata magana kuma da ba kuma duk wanda ya yi ilimi ya yi karatu sosai yana iya ya bayar da ma kansa ma abinci yana iya a cikin kwakwansa da basiransa ya tayar mai zai yi don ya taimaki kansa amma baka da ilimi mai kayi.
Ta yaya za ku iya amfani baya yanzu ta makarantar ku koya wa yara yadda za su iya yin critical thinking din nan su samu wannan ability din da za su iya thinking for themselves in ya so ba lalle ba ne ba sai wani ya zo ya ce musu da ai ga abin da Qur'ani ya ce ga abin da hadisi ya ce.
Ina ma zaka ya ka gane Qur'ani ba baka da ilimi. Masala ce ikra karatu to ya ma zaka yi magana addini baka da ilimi. Mai maka gaya mutane ya mai kwakwanka zaka ce ka gane ainihin ma'adin da kake ciki don haka ilimi ta ce komai amma abun damuwa yanzu wato mutanenmu ba su da karfin aiki yan mata sama wasai sun fiya jin daɗi a rika yawo ana komai a ce sai gwamnati ta yi Allah ya baka basira ya baka idanu ya baka hana ya baka kafafu ya baka komai ka ce ba ake yi to ina noma a da din fa ya ke ci abinci da ba ma gwamnati gaba daya ai akwai noma maybe ba da amfanin wacce sana ta fi ba da amfanin yanzu ba noma ba na American ba a da ke magananta yanzu ai noma ne ko kuma ce to in kin ga mutum bai yi ce da kansa ba ya ce da yalansa ba to shi ma wani ba wata ma alama bansa ce domin ta ce farkon addini kai ka ba kanka abinci ba ka ce kana addini to ya ke ciki don haka ina so in gaya ma ya mata samu su sake tunani kuma su shiga sana'ar noma ni din fata a takaice ni rocha zin nan yanzu ai feli a cikin gida kisan talauci da tabi talauci dari bisa dari to ba fa abinci ba komai amma na tambaya karatu talauci ne tabi mun kuma ne mun hanyar da zan tabbaki kai na yi tele na sada lemu na sada barba na sada goro ba sada garin kwaki mai bansar ba ina tele a titin jos an san ni kuma da wannan na ce ba zan zo na ba ina yawo iskanci akwai da aikin da mutum zai yi to daga nan kuma Allah ya karba addu'a na ba ganin yau ba amma mutane ba sa so su yi komai sai a ce gwamnati bai yi kasa ba gwamnati su zama maka aure gwamnati ya baka abinci ya maka shara ya kwashe maka shara to ai ba kamar Allah ya ce don haka aka mata yanzu matasan mu su sa kware da gaske su sa kan gaskiya masu yi aiki akwai da aiki da za a yi akwai aiki da yawa ma yara musu sa da kansu da Allah su nima aiki yi akwai aiki kuma noma ita ce farkon sana'ar da Allah ma ya ce mana
Maryam kin ji inda yace shi dan arewa ne amma kuma yana gwamna din Imo
ito tunda a arewa aka haife shi nan ya tashi ai shi sa zai bugi kirji ya ce shi dan arewa ne kuma bisa ga dokar kasa ai shi dan arewa ne
gaskiya fa amma ya ban mamaki yace yayi talla ya sai da garin kwaki
ya sai da abarba akan titi yau kuma gashi shine gwamna
ina ruwan
Allah me abinda yaso
gaskiya yanzu kuma ga malama Halima Abdullahi da filin da fadafe amma yau ba girki za ta koya mana ba shawarwari za ta bada akan gyara da kula da gida
a yau a wannan ɗakin girki na wa uwar gida abin da za mu yi shine ɗan shawarwari ne za mu bayar wato ita wannan ɗan shawarwari yau da za mu ba wa uwar gida ba wani abu bane ba illa tunatarwa akan muhimmancin tsaftar gyaran gida da kuma gyaran kicin so tari a wasu lokuta gaskiya mu mata wa'ansu mu har yanzu mukan yi sakaci wurin gyaran gidanmu, walau ta fannin ɗakunanmu ko kuma wuraren da muke yin girki. Wani lokaci uwar gida za ki tashi tun safe maimakon a ce ki zauna ki gyara gidanki, a'a sai ki kwanta ki ta bacci. To uwar gida ba abin da ya kamata yi ba kenan. Idan kika tashi da safe kika sallami yara suka tafi makaranta, to kamata yayi ki dauki gyaran gidan. Kai wata uwar gidan ma mai himma, ba wai a wannan lokacin ita take gyaran gidanta ba. Tana farawa ne tun dare, yayin da ta sallami kowa, ta gama girkinta, ta gama abin da za ta yi, kowanne irin kitchen ne da ita. Walau na aiki da risho ne ko da gas take girki ko ma da murhu, zaki ga ta zauna ta yi wanke-wanke, ta wanke kwanukanta, ta gyara su, ta kikkife, an sharo kitchen, an goge ko ina. Ba za ki taba cewa ma wai a cikin wannan ɗakin girkin nata ta yi wani girki ba. Sabanin wata uwar gida da za ki ganta ko kuma amarya, an yi girki can, an bar kwano a buɗe, sauran abinci a buɗe, nan guntun abinci a buɗe, wani ruwa a buɗe, kaya kaca-kaca. Ki ga ba mamaki ma uwar gida an yi tuwo ba a ɗauraye muciya ba, ba a wanke bakin tukunya ba. To ya kamata a dinga gyara. Wacce ba da daddare take yin wanke-wankinta, kamata yayi a ce kin gyara ɗakin girkin, kin share, kin goge ko ina, kin haɗe kwanuka, an rufe su domin kada wasu ƙwarin su bi, wanda ta fannin nan ne za a iya ibar wasu ƙwayoyin cuta. A gaskiya uwar gida, muna ba da shawarar da cewar ki dinga ƙoƙari kina gyara kayan abinci, saboda a abinci ne ake ci. Kuma sannan idan aka ce abin da bai kamata ba, nan da nan za a ga yara sun kama amai ko kuma sun kama ciwon ciki, kai har ma ta kai ga gudawa. Sannan kuma a ƙarshe a zo ana kaiwa ga zuwa asibiti, kin ga anan kwalara ta faru. Ha kawai wani lokaci sai ki ga yara sun kama yin wani ciwo wanda takamaimai, sai ki ji ana wallahi yaro babu abin da ya ci, abinci ya ci. To ai uwar gida, ki sani ta hanyar wannan abincin yaron ki ya kama wannan ciwon, saboda ƙarshen ta an bar abincin a buɗe, yaro ya zo ya ci, wani ƙwaron ma ya bi ta kai, ko kuma ba mamaki ƙwayan cutar da suke yawo wani abin ya faɗa. To kin ga tanan kusan za a ce ke kika haddasa wa yaron ki wannan ciwo na zawo da amai, ko kuma wani ma ciwo na daban. Da fatan Allah ya kiyaye. Sannan kuma sai muhimmancin gyaran ɗaki nan ma, kamata yayi uwar gida a ga ko da yaushe gidanki tsaf, babu ƙuda, babu wasu ciwo-ciwo. Kamata yayi uwar gida ɗan maganin ƙwari ɗin nan, duk da dai shi ma wasu lokutan in yayi yawa yakan haifar da matsala. To kamata yayi ɗan fes-fes, ki ɗan fitesa domin rage ƙudaje, walau a ɗaki ne ko a tsakar gida. Kamata yayi kullum uwar gida kika tashi, idan gida yayi datti a ce ki share, ki goge abinki, ki share ɗakin ki, ki goge, ta yanda za ki ji daɗin walwala, mai gidanki ya ji daɗin walwala, yaran kuma baki ɗaya su ji daɗin walwala. To da fatan iyayenmu mata da mu matasa da ma sauran ƴan mata su ma masu shirin tafiya, da fatan za a dinga gyarawa. To a nan muke sallama da masu sauraro, wanda sai kuma a shiri na gaba insha Allahu za mu ƙara haɗuwa a wannan bili namu na yau da gobe da ke zuwa muku daga nan muryar Amurka.
To Jamila, mun ji duk abin da aka tattauna akai a zauranmu da kuma bayanin da gwamnan jihar Imo ya yi. Me za mu ce, me abin tunani a wannan batun?
Gaskiya yau abin tunani ya kamata mutane su san cewa ai dole mu haɗa kanmu domin samun ci gaban duka ma yankunan Najeriya din baki daya.
To a gurguje akwai tambayar mu ta yau,
zan saka ta Facebook.
To a tara ta shafin mu na Facebook domin ƙarin bayani. Ƙarshen shirin mu kenan, Allah ya sanya kun ji daɗin shi kuma kun amfana. Sai kuma gobe Alhamis in Allah ya kai mu, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da wanda ya hada mana sauti, Daniel Brown, da kuma engineer mu Mr. Keith, ni Maryam Dauda ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC. Ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.